A sanarwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun ce yunkurin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba ta hanyar waɗannan ƙudurori da ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa da sunan ƙarfafa matakan samar da cigaban al'umma wani abu ne da bai dace da tsarin zamantakewar jama'ar Nijar ba, al'adance ko addinance. Saboda haka suka buƙaci mahukunta su canza tunani. Malam Muhammad Usman na mai magana da yawun waɗannan ƙungiyoyin addinin Islama.
Ayar doka ta tara tana cewa za a ɗauki matakin idan abin ya zama doka. Koyar da ‘ya’ya mata ilimin rayuwa ta tsakanin namiji da mace, abinda aka fi sani da ilimin saduwa tsakanin namiji da mace. Ayar doka ta 23 ita kuma abinda take nunawa shi ne cewa ba wani ɗan ƙasa da ke da ‘yancin ya haihu sai gwargwadon yadda hukuma ta ba shi izini, gwargwadon samunsa, gwargwadon haihuwarsa. Za a lura da me yake samu, sannan a tabbatar masa da ɗa nawa zai haifa. Wanda wannan a tsarin musulunci ya ci karo da koyarwar addininmu.
Wani sashe na ƙudurorin da ke gaban majalisar na ƙunshe da matakin hana kiran sallah a Nijar, inji waɗannan malamai.
Ayar doka ta 63 ta ambaci cewa za a ɗau matakin duk waɗansu gurare da ake taruwa, kamar gidajen giya, wuraren shaye-shaye da wuraren cin abinci, suka ce da wuraren ibada, wato kamar masallaci, cewa za a hana duk wata hayaniya da ke iya ɗauka hankalin mutane. Karatun Ƙur'ani da kiran sallah ne ake a masallaci da karantar da mutane addini. Kenan idan wannan ya zama doka, za a hana kiran sallah a wannan ƙasa tamu. Za a hana karatun Al-Ƙur'ani da dukkanin abin da ake yi da sunan addini, wanda duk za a daga sauti aka ce wannan wai shiga haƙƙin ɗan adam ne, za a ɗaukan masa mataki.
Kawo yanzu gwamnatin ƙasar ba ta yi bayani ba dangane da waɗannan koke-koke. To amma kuma bayanai sun yi nuni da cewa a jiya Alhamis ne ya kamata Majalisar Dokokin Ƙasa ta nazarci wannan batu, kafin daga bisani a sanar da cewa an ɗage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukuna. Da take amsa tambayoyin da muka yi mata akan wannan lamari, ‘yar Majalisar Dokokin Ƙasa Honorable Nana Jubi Haruna Mati ta buƙaci ‘yan Nijar su kwantar da hankulansu, domin majalisa zaure ne na wakilcin al'umma, in ji ta.
Ita majalisa aikinta ne nazari. Duk lokacin da irin suke ƙarfi da ƙarfi da gwamnati na cewa suna kawo ƙarfinsu tare na cewa a biya ma al'umma buƙatu, to ya zama dole ne in wannan ɓangare ya kawo shawara to wannan ɓangare shi ma ya bada nashi ra'ayi. Kenan dangance da haka yasa ita majalisa dole sai ta ci gaba da bincike, tunda da irin mutane suna fargaban cewa ne kar a taɓa addini, kar a taɓa al'adu, kuma suna da gaskiya. Kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka.
A jawabinsa na ranar matan Nijar ta 13 ga watan Mayu da ya gabata, shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ja hankulan 'yan ƙasar akan maganar saka tsari a zamantakewar iyali, don kaucewa haifuwar 'ya'yan da ba za a iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba sakamakon talaucin da ake fama da shi a Nijar. Haka kuma ya gargaɗi a kan rashin dacewar tara mata barkatai ga masu ƙaramin ƙarfi, abinda ya haddasa tayar da jujuyoyin wuya daga wajen al'umma, saboda a cewarsu waɗannan shawarwari sun saɓawa addinin musulunci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.